sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba a sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 29 ga watan Agusta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, Ibrahim ba mu kanan labarai.
Ma'aikatun lafiya fadin Amurka na kira ga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona. Kasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona. Sannan shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen Turai ke amfani da su a fadin kasar ta Belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasar tasa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin kungiyar ECOWAS akan baiwa sojojin da suka kwace mulki a Mali wa'adi.
Ba a daɗe ba shekara 2022 ai an yi ku a Mali duk dalilan da suka faɗa kamar dalilan da waɗancan da suka faɗa gashi ba a sheko ina ba an sake ciki.
Haka kuma karuwa aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya sa haikutar sojan ƙasar ta ƙaddamar da wani farmaki mai taken Operation Sahel Sanity don ƙwato ƙarshen yankin da ke hannun 'yan bindigar.
Dalilin ƙaddamar da wannan runduna dai shine domin ta tallafawa rundunar Operation Hadarin Daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga, barayin dabbobi masu garkuwa da mutane, kashe-kashe da ya addabi wannan yanki.
Haka kuma shugaban Buhari ya amince da naɗin shugaban zattazuwa na sabon hukumar kula da mutane masu lalura ta musamman, wato National Commission for People for Disabilities a Turance.
Ba mu taɓa zama a gida, muna da aure da cikuna, haka muka ringa fama ana kai kawo da mu akan wannan commission din. Kukanmu na fari lallai ne kada maza su danne mu.
Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya, amma fa duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wani.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatun lafiya fadin Amurka na kira ga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona. Gamayyar kungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a fadin Amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatun lafiya ta aika da wasiƙa jiya Juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta CDC da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta Amurka ta roƙon cewa cibiyar ta CDC ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi mu'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba. Kungiyoyin na kiran da cibiyar ta maido da tsarin nan na gwada irin waɗannan mutanen ko da ko ba su nuna alamar kamuwa da cutar ba. A halin da ake ciki kuma ƙasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5. Gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a faɗin ƙasar daga ranar 1 ga watan gobe. Bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu, ta kuma nuna goyon bayan ta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa, ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko jiya Juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen Turai ke amfani da su a fadin kasar ta Belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara, Lukashenko ya ce zai hana kasashen Turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar Rasha, sannan zai karkatar da kayan sayarwa na Belarus waɗanda a halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar Lithuania wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin kasar murnin kasancewa a shirye, kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin kasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar da ta fito daga Turai.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin kungiyar ECOWAS akan baiwa sojojin da suka kwace mulki a Mali wa'adi da kafa gwamnatin kwankwariya mai jagorancin farar hula ta shirya zaɓe a cikin shekara ɗaya. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ya bi sahun shugabannin kasashen Afirka ta Yamma wurin gudanar da taro ta yanar gizo, inda aka tattauna matsayi akan abin da za a yi da ƙasar Mali, inda sojojin suka kwace ragaman mulki da ƙarfin bindiga, sannan kuma ake tursasa musu domin su dawo wa ƙasar akan turba ta demokradiyya. Ambassador Jibril Chinade kwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma tsohon jami'in diplomasiya na Najeriya, ya mun ƙarin haske akan hanyar da zai ga ta fito a warware wannan badakalar da aka samu tsakanin ECOWAS da shugabannin sojin na Mali.
Abinda Najeriya take so shi duk abin da president namu President Buhari yake kokari shine a samu zaman lafiya a Mali, samu zaman lafiya a duk West Africa.
To amma kana ganin shekara daya wa'adin da ECOWAS ta tsara zai aiwatu, kuwa kuma cewa gwamnati ta zama tana tare da fararen hula ne za su jagorance ta?
Mali ta tuna fa ba a dade ba shekara 2022 ai an yi ku a Mali, duk dalilan da suka faɗa kamar dalilan da waɗancan ne suka faɗa gashi ba a je ko ina ba an sake ciki. So ba wani hanyar zaman siyasa sai a bar mutane zaɓi shugabanninsu.
Amma kana ganin shekara ɗayan kamar zai aiwatu, tun da su ana cewa sojojin suna neman shekara uku ne?
To abinda dai za mu yi musu addu'a, mu ba mun san mulkin soja da rikicinsa, ya daɗe wani rikici za a samu. Yanzu ma waye san shekara ɗayan ma tukun an sai addu'a, ba wanda zai baka garanti cikin shekara ɗayan ma za a zauna lafiya.
Shi ko Dr. Usman Muhammad mai sharhi ne kan sha'anin diplomasiya kuma malami a jami'ar Bays da ke Abuja, ya mun ƙarin haske akan wahalar da za a samu wurin samo wa sojojin nan wa'adi na shekara ɗaya su miƙa mulki ga hannun farar hula, inda yake cewa
da na kirga shugabannin Afirka da suke wannan hankoron suna neman su tura wa'innan sojojin, sai na ga kusan akasarinsu sun yi juyin mulki su kansu har da shugaba Buhari a can baya. Saboda haka su sun fi sanin illar sojoji da kuma walawalan da za su yi kafin su ba da mulkin demokradiyya, waya Allah shi yasa suka ce sun ba su shekara daya.
Amma ka san cewa ECOWAS tana da wani kuduri na cewar duk inda aka hambara da gwamnati ai amfani da karfin bindiga a kolo inda suka yi wannan ta'adin, ko?
Eh, babu shakka, saboda ita ECOWAS military stand force ai tana nan tana neman a ce mata tafar musu ne kawai, kuma su sun sani. To amma ai ya kamata a ce su zauna su shugabannin ECOWAS su dawo su zauna su duba illar har musu da soja da kashe-kashen da za a yi da kuma yanda za a lallaba su su ba da mulki nan. Shi yasa nake ga sun dauka musu shekara daya. To amma shekara daya zai yi wahala a ce mutane na sun bada shi, saboda su yanzu maganar da suke yi shine su naɗa ba wani kwamiti ko su shugabanni wanda za su jagora wannan al'amari na bada mulki na zaɓe ma tukuna kuma bada mulki.
Dr. Usman Muhammad kenan a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
To Hadiza, yawan bankado harkokin muggan kwayoyi da kuma yadda farashin kan titi na kwayar methamphetamine ya yi ƙasa a fadin yankin kudancin Asia wannan shekarar na nuna cewa cutar COVID-19 bata yi wani tasiri sosai ba wajen tsaida yaduwar miyagun kwayoyi a yankin, duk wanda rufe kan iyakoki da aka yi. Idan ma da wani abu sabo da aka gani, to shi ne cewa bullar cutar ta corona ta sa irin matukar dauriyar da kungiyoyin safarar muggan kwayoyin da suka karaɗe fadin kasar Myanmar ke da ita ta fito fili, a cewar kwararru. Muna ganin babu abin da ya sauya a shekara ta 2020, ma'ana har yanzu safarar muggan kwayoyi na karuwa kamar yadda aka yi ta gani cikin 'yan shekarun da suka gabata. Abinda Jeremy Douglas, babban shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da laifuka masu nasaba da harkokin kwaya a kudancin Asia da Pacific, ya gaya muryar Amurka kenan. Ambaliyar ruwa ta halaka mutane akalla 45, sannan ta raba mutane sama da 226,000 da muhallansu a jamhuriyar Niger a wannan satin, a cewar jami'ai a yau dinnan Asabar. Kwashe kwanaki da aka yi ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin yammacin Niger ya sa kogin Niger ya cika ya batse, wanda hakan ya kai ga tsaye da kusan komai a yammai babban birnin kasar. Gidajen laka da ke gabar kogin sun rurrushe, sannan kuma gonakin shinkafa sun nitse. Firaministan Niger Birji Rafini ya zirci unguwanni da kuma iyalan da abin ya shafa. An ruwaito shi yana cewa ganin yadda aka kammala aikin sake farfado da gulbi dab da shiga lokacin kakar ruwa, bai kamata a ce an samu ambaliyar ruwa ba. Daga ƙarshe, shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya kafa wata doka wacce ta soke dokar hana harka da ƙasar Isra'ila, tare kuma da amincewa da gudanar da cinikayya da yarjejeniyoyin kuɗi tsakanin ƙasashen biyu, a cewar kamfanin dillancin labaran haɗaɗɗiyar daular Larabawa WAM a taƙaice a yau ɗin nan Asabar. Manufar dokar, wadda shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular Laraba Khalifa bin Zayed al-Nahyan ya kafa, ita ce goyon bayan harkokin bai ɗaya da kuma ƙida kulla dangantakar bai ɗaya, a cewar kamfanin dillancin labaran. Sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin jirgin sama na Al na ƙasar Isra'ila ke shirin fara zirga-zirgar jirgin sama a karon farko tsakanin filin jirgin saman Ben Gurion da ke Tel Aviv da kuma Abu Dhabi, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawan, da farko ɗauke da wasu manyan jami'an Isra'ila da wani babban hadimin shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya taimaka wajen ƙulla yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawan.
Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya sa hikwatar sojin ƙasar ta ƙaddamar da wani farmaki mai taken Operation Sahel Sanity don kawo ƙarshen 'yan bindigar. Kawo yanzu a iya cewa an cimma nasara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan karuwar hare-hare na 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin Najeriya, hedikwatar sojojin Najeriya ta kaddamar da wani farmaki mai take Operation Sahel Sanity. Kanar Aminu Iliyasu shine jami'in sadarwa na sashin aikace-aikacen rundunar sojan Najeriya.
Dalilin kaddamar da wannan runduna dai shine domin ta tallafa wa rundunar Operation Hadarin Daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga, barayin dabbobi, masu garkuwa da mutane, kashe-kashe da ya addabi wannan yanki da sauran illoli ga jama'a mazauna yankin.
To ko a iya cewar kawo yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu? Har ila yau ga Kanar Iliyasu.
Babu shakka nan yankin arewa maso yamma na kasar nan na iya ji da kuma ganin muhimman nasarorin da aka cimma da taimakonsu akan lokaci dan kankani. A cikin wannan gajeren lokaci, zaratan sojojin rundunar Operation Sahel Sanity sun gudanar da kwantan bauna tare da fitattakar 'yan bindiga daga guraben ɓuyansu a dazuzzukan jihohin Sokoto, Katsina da Zamfara. Haka kuma sojojin sun ceto waɗanda ake garkuwa da su tare da ƙwato shanun sata da kuma mai 'yan bindiga da ma masu basu bayanan sirri. Bugu da ƙari, sojojin sun sami nasarar kame miyagun makamai da alburusai tare da babura da sauran kayan amfani daga hannun 'yan bindiga.
Mun tuntubi wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a yankin na arewa maso yammacin Najeriya. Abdullahi Aliyu Katsina jagora ne na wata ƙungiyar fararen hula a Katsinan.
Sojoji suna kokari sosai wanda ya kamata a yaba musu. Abinda suke bukata dama shine a dinga karfafa musu gwiwa.
Ita ma rundunar 'yan sandan jihar Katsinan ta tabbatar da cewa zaman lafiya a jihar yanzu kam sai Allah san barka. Kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Gambo Isa ke shaida mani.
To alhamdulillah ana cin nasara, ba wai ba a aikata laifukan bane, amma an dakile musu ƙarfi wanda suke da shi, wanda za su zo kaman babbar 300 su farwa gari su kona ko'ina su kashe na kashewa, amma alhamdulillah ana cin nasara akan yakin da ake yi.
Shi ma Ibrahim Ahmad Janyau da ke jagorantar wata ƙungiyar da ke wayar da kan jama'a kan zaman lafiya a jihar Zamfara ya ce zaman lafiya a jihar tasu yanzu kam ya fara kankama domin tuni manoma suka fara komawa gonakinsu.
Alhaƙiƙanin gaskiya an samu sauƙi bisa ga yadda mutane suka koma noma, kuma suna zuwa gonakinsu, sannan kuma sojoji na iyaka ƙoƙarinsu na yadda za a kori mutanen nan, wasu kuma sun musu amon wuta kamar yadda suka saba. Gaskiya sojoji dole a ce sun habbasa game da waɗannan al'amari da yake faruwa a jihar Zamfara, saboda sun yi iyaka kokarin su kam. Alhamdulillah. Ɗayan mu na kungiyoyi waɗanda muke bibiya wannan lamari, muna godiya ga sojojin Najeriya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan mai na kaina, har ila yau a Najeriya, shugaban Muhammadu Buhari ya amince da naɗin shugabannin zattazuwa na sabuwar hukumar kula da mutane masu lalura ta musamman, wato National Commission for People with Disabilities a Turanci, kamar yadda dokar hana kyamar masu lalura ta shekarar 2019 ta tanada. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ago wannan hukuma da zai kula da masu lalura ta musamman da yawan su ya kai miliyan 25 ya nuna cewa a yanzu za a dama da su a dukkanin fannoni na rayuwa, kama daga samun ayyukan yi da kiwon lafiyarsu da kuma harkokin walwalarsu. Ɗaya daga cikin shugabanni masu larura na ƙasa da ya jibanci ciwon shan inna, Musubahu Lawal Diddi, ya ce a yanzu ne masu fama da nakasa za su fara samun damar cunkusa kawunansu a cikin harkokin mulkin Najeriya.
Akwai kyautata jin daɗinmu, akwai kare ƴancinmu, akwai sauƙaƙawa wajen magana iliminmu da lafiyarmu da kuma abubuwa da yawa da suka shafi rayuwarmu. Akwai kuma muhimmin daga ciki shine kare ƴancinmu, wannan yana da amfani sosai.
A lokacin wannan gwagwarmaya na kafa wannan hukuma, ba a bar mata a baya ba, domin da su aka yi ta kai goro ana kai mari har na tsawon shekaru 20, kamar yadda shugabar mata masu larura a ƙasar Rabi Yusuf Gezawa ta yi tsokaci.
Ba mu taɓa zama a gida, muna da aure da cikuna, haka muka ringa fama ana kai kawo da mu akan wannan commission din. Kukanmu na fari lallai ne kada maza su danne mu, in Allah ya yadda kuma ba za mu bari su danne mu ba. Mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana, za kuma mu yi amfani da wannan dama mu ga cewa da izinin Allah rayuwar mata masu bukata ta musamman a ƙasar nan ya ƙara inganta insha Allah.
A lokacin da yake nazari akan nasarar da suka samu, mashawartin shugaban ƙasa a harkar masu bukata ta musamman Shehu Garba ya ba ƴan uwansa shawara, yana cewa
ina tabbatar ma al'ummar mu cewa to wannan sai dai su godiya su je su taimu wannan gwamnati addu'a kamar yadda aka saba yi dama. Idan aka ce an yi hukuma wadda musamman ita kadai za ta yi kula da waɗannan mutane, duk wasu matsaloli nasu wanda ya shafi lafiya, ya shafi ilimi, ya shafi harkar empowerment ko ya shafi harkar rehabilitation, duk yanzu sun samu inda za su je a goge masu hawaye idan suna da wani kuka.
Tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Kebbi, Husaini Suleiman Kangiwa, shine shugaban hukumar a yayin da aka nada Abba Ibrahim daga shiyar Arewa maso gabas a matsayin sakatare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma dalla a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A Dawo Lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Lafiya na ci gaba da tattaunawa da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa shiyar jihar Ogun ko komanda Ahmad Umar, wanda yake mana fashin baki akan abubuwa da ya kamata direbobi su mai da hankali a kai domin kiyaye hatsari da kuma daƙile ayyukan ƴan bata gari akan hanyoyinmu. To a yau bari mu fara kamar haka.
Don mun riga mun identify ina ne problem suke, da kuma riga mun kai mutanenmu da kuma abun aiki a wurin ma'aji, in Allah ya so ba wani abubuwa kuma da za a samu na matsaloli a wurin.
Kuna da isassun kayayyakin aiki kamar motoci, babura da kayayyakin sadarwa don tabbatar da cewa masu ababen hawa sun bi dokokin hanya sau da kafa don kare rayukan jama'a?
To bari mu fara da su kayan sadarwa. Da gaskiya kayan sadarwa kan muna da kayan sadarwa masu kyau alhamdulillah, sai dai shi aka ce komai dubu yana son kari, amma gaskiya muna da kayan sadarwa masu kyau, saboda kaga muna da abu da ake kira CUG, close user group, wanda yake communication, seamless communication within the code. Irin kuma headquarters namu take biyan kuɗi a glow code, ko wanne wata ta na biya ba kakkautawa saboda ka bamu da matsalan communication irin haka kuma sai sadarwa sannan kuma bayan wanda muna da call center abinda ake ce ma call center wato number na 122 wanda har yanzu mutane da yawa sun ta wanda ke install free in ka kira da kowane layi MTN Glo Zen Airtel menene duk abinda ka kira da shi irin za ka ga cewa ba a charging ka idan hasari ya faru ka kira just 122 kuma ko inda ba service ne wannan line zai ji wannan kiran zai ji is already connected the internet saboda ni kira ne wanda yake na emergency don a cece rayuwa kuma ba wai hatsari ba kawai duk inda mutum yake cikin danger ko kidnapping ne ko rape ko menene ko gidan mutum ya kama da wuta a'a kai mutum ko galabaita ya gaza yi gashi ya shiga cikin wani hatsari yana neman a kama shi dauki ya kira wannan 122 din zai je a wannan call center din mu zai bayanin ina ne location din sai ke in yana da cikin hayyacin da zai iya bayani to mu kuma za mu yi mobilizing mutanen mu da kuma sauran kilan jami'an tsaron da ya kamata in ya kamata a je da wasu jami'an tsaron da ba namu ba sai za a je da su wurin kuma a kai masa dauki yadda ya kamata
kamar wannan number ta 122 ko kuma in ce 122 ko wace jihar Najeriya ana samun ko a sai dai a nan jihar Ogun kawai
wannan national consult call center ne na rosetti ko ina mutum yake a Najeriya yana kiran wannan 122 din sannan maganin kuma sauran kayan aiki da kayan magana gaskiya muna bukatar tallafi na kayan aiki su muna kira ga gwamnatin jaha da kuma mutane masu hannu da shuni da duk wani wanda yake da zuciya ta taimaka ma ceton rayuwar al'umma da kiyaye lafiyar su duke su a kan haya da kamar da dauki ya tallafa muna da mota ko dai mota ta ambulance ta dauka marasa lafiya ko kuma motoci na sintiri ko kuma motoci irin wannan janwe din ta janye motocin da suka fadi a kan haya da sauransu muna bukata ko kuma babura na abin nan sintirin su muna bukata
muna ganin wasu motoci da tsohon lamba wasu kuma da sababbin lamba shin menene muhimmancin ita wannan sabon lamba da ake yi wa ababen hawa
to ita wannan sabon lamba gaskiya an inganta ta fiye da wannan tsohon lambar da kake gani kuma a halin yanzu haka muna kama duk wata mota ko wani babur da adda tsohon lambar nan saboda haka an ba mutane umurni cewa kowa ya yanki wannan sabon lambar ya ba abun hawan shi wannan sabon lamba din sannan ina ƙara jan hankalin mutane ga muhimmancin wannan lamba wanda suke gani wannan lamba din fa muhimmancin ta kamar a ce mutum mata shi ta haifa mai yaro to ya zana mai yaron nan suna kaga wannan yaron sunan ka zai dauka kai uban sunan ka zai dauka to likewise idan ka ke bashi suna wani yazo ya dauke shi ya sa mai suna kaga sunan shi zai dauka duk in ya girma ka tambaye shi kai me sunan ka zai ce wane wane misali ko ba haka ba to kamar haka ne idan kai samu abun hawa machine ko mota misali kai mashi register muka bi ka'idodin register na yadda ya kamata za a baka license na wannan abun hawa za a baka abun da muke kira proof of ownership certificate wato certificate takarda ta tabbatar mallakar cewa kai ka mallaki wannan abun da sunanka har da hotonka to ina ba mutane tabbaci cewa fa ga duk lokacin da wannan abun aka samu aka sayi wannan motar ko machine din aka sace shi da an sace abun hawa abu na farko da farawo zai shine ga cewa ya cire lambar nan ya jefar da ita ko to kaga kuma ba zai yi tawo da shi babu lamba ko saboda haka dole ai kokarin in sai sai in shi zai amfani da shi dole abun da zai yi zai kokarin ya sake mai lamba to a wajen yin lamba ana sa engine number da chassis number na wannan abun hawa yes of course musu aka iya canza engine ko canza engine ma ba wai haka kawai ake canza engine ba akwai ka'idun da ya kamata a canza to a dauka cewa an canza engine mai an sa wani engine sabo misali to chassis din ai yana nan da an sa engine number ko chassis number ko kuma duka biyun to zai flash ka gane ai saboda abubuwan namu duk akan internet ne ka gane ai zai flashin cewa zai dinga flashin haka nan zai dinga nuna cewa wannan vehicle had been registered already a susu a jaha kaza kaza a local government kaza kuma sannan da hoton mai motan ko machine din da lamba ta yi duka za su dinga flashin ana ga saboda haka man sha kama motoci da aka sace ta irin wannan hanya din wata mota haka an same ta reverse kila an sa tota da Maiduguri a reverse da ita ko a Lagos da ita ko an sha kama sosai abubuwan hawa da aka sace da wata jaha zuwa wata jaha ko kuma wajen jaha din saboda kokarin a sake musu registration saboda haka yin register ga abun hawa security ne kwarai da gaske tsaro ne sosai security ne sosai ga abun hawan ka sai abun hawa daruruwan Dubai amma ka kasa cire 5,000 ko 20,000 ko 30,000 kai mai register ina ganin wannan wuta ce saboda ina kira ga mutane su dage akan yi ma abun hawan su register
to madalla a nan ne kuma zamu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu
ya zama dadin bakon namu ko komanda Ahmad Umar shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun da ma wakilin Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita wannan sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A ga dabara makeri yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Ma'aikatan lafiya fadin Amurka na kira ga cibiyar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka CDC a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona. Gamayyar kungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a fadin Amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatan lafiya ta aika da wasiƙa jiya Juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta CDC da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta Amurka ta roƙon cewa cibiyar ta CDC ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi mu'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin basu nuna alamar kamuwa da cutar ba. A halin da ake ciki kuma kasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta dage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko jiya Juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen Turai ke amfani da su a fadin kasar ta Belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara, Lukashenko ya ce zai hana kasashen Turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar Rasha. Kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita yayin da ake fama da annobar corona daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta dage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5. Gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a fadin kasar daga ranar 1 ga watan gobe. Bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu ta kuma nuna goyon bayan ta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko jiya Juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen Turai ke amfani da su a fadin kasar ta Belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara, Lukashenko ya ce zai hana kasashen Turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar Rasha sannan zai karkatar da kayan sayarwa na Belarus waɗanda halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar Lithuania wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin ƙasar umurnin kasancewa a shirye kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin ƙasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar ta fito daga Turai.
Sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu.